Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni a kasar Ghana. Ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballa ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 16 ga watan Disamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, mu fara da kanin labarai.
Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka za su tafi jihar New Mexico don binciko musabbabin mutuwar wata yarinya bakwar haure a hannun jami'an Amurka. Wakilai daga kasashe kusan 200 sun kammala wani babban taro da Majalisar Dinkin Duniya ta shirya a Poland kan matsalar canjin yanayi. Sannan a mako na biyar a jere, masu zanga-zanga a Faransa sun yi gangami don nuna bacin ransu kan tsadar rayuwa.
Kanin labaran kenan. Za ku ji cewa a kasar Ghana ta kulla hurdar dangantaka mai karfi da makwabciyarta Burkina Faso. Muna tafe da cikakken rahoto. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Taraba da ke Najeriya ta shirya wani aikin duba marasa lafiya da kuma ba su magani kyauta. Kowane irin ayyuka ne?
Malaria, typhoid, hawan jini, ulcer, diabetes, and then when kankan ciwo, masu bukatan tiyata kamar su appendix, hernia, hadde na haifuwa, hadde kaban ciki, su ne a cikin wanda muna musu tiyata a wannan aiki.
Sannan kuma muna tafe da shirin idan kwaya ta narke fa, amma duk waɗannan fa sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka za su tafi jihar New Mexico a mako mai zuwa don binciko musabbabin mutuwar wata yarinya 'yar asalin kasar Guatemala yayin da take hannun jami'an gwamnatin tarayyar Amurka. Yan majalisar tarayyar tsatsan jinsin Spaniya shekaran jiya Juma'a sun ce za su jagoranci wata tawaga ranar 18 ga wata wato zuwa sashin Lasburg wanda ke garin Lasburg a jihar New Mexico, inda nan ne sansanin tsare bakin hauren da aka yi niyyar tsare Jacqueline Kendall McQueen da mahaifinta da sauran bakin hauren da aka tsare da daren ranar 6 ga watan Disamba, bayan da jami'an hukumar shigi da ficin Amurka da kuma dogaran tsaron kan iyaka suka kama su. Jacqueline ta mutu ne a asibitin El Paso da ke jihar Texas sa'o'i 27 daga bisani. Sanadiyar abinda jami'an asibiti suka kira sepsis shock, wato haruwa da wata kwayar cuta, a cewar ma'aikatar kula da tsaron cikin gidan Amurka. Daga cikin mutane 123 da aka kama a wancan daren a wani lungun da ke kudancin jihar New Mexico wanda ke daura da mashigar Antelope Wells, akwai wasu yara ƙanana 50 da aka turo su ba tare da mai kula da su ba, waɗanda aka kai su sansanin Lesbos da farko. Wakilai daga ƙasashe 200 sun kammala babban taron da Majalisar Dinkin Duniya ta shirya kan matsalar canjin yanayi, inda suka assasa wata doka ta wajabta takaita hayaki mai gurɓata yanayi. Wannan yarjejeniyar wadda aka cimma a Katowice, ƙasar Poland, bayan tattaunawa ta tsawon makonni biyu, ta zayyana yadda ƙasashe za su aiwatar da yarjejeniyar canjin yanayi da aka cimma a Paris a shekara ta 2015. To sai dai wasu ƙasashen na ganin wannan taro bai dau isasshen mataki ba, ganin sakamakon wasu binciken kwanan nan sun nuna cewa dumamar yanayi na ƙaruwa cikin saurin da ya dara saurin gwamnatocin da ke daukar mataki. A watan jiya, sakamakon wani bincike ya nuna cewa dumamar yanayi zai iya tsananta bala'o'i kamar irin mummunar wutar dajin nan da ta lakume sassan jihar California da kuma nau'ukan mahaukaciyar guguwa wadda ta addabi Amurka bana. A mako na biyar a jere, masu zanga-zanga a Faransa sun yi gangami da nuna bacin ransu kan tsadar rayuwa. Ko da yake zuwa jiya Asabar, masu zanga-zangar sun dan sadu da a fadin kasar. wannan ya biyo bayan mika wuya da shugaban Faransa Emmanuel Macron yayi a farkon wannan satin da kuma tsabar sanyi da ruwan sama. Dubban mutane sun fito babban birnin kasar a jiya Asabar. An yi arangama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda waɗanda suka harba barkonun tsohuwa tare kuma da watsa ruwan zafi kan masu zanga-zangar yayin da suke maci a shahararren dandalin na Nachem Tsalize. An baza 'yan sanda kimanin 8,000 da kuma motocin yaƙi masu silke wajen 14 saboda hana abubuwan da suka faru a baya lokacin da masu zanga-zangar suka shiga barna, inda wasunsu ke balle kantuna suna waso su, wasu kuma ke ƙone-ƙone kan tituna. 'Yan sanda sun ce an kama mutane 115 zuwa yammacin jiya Asabar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An maida Ranil Wickremesinghe kan matsayinsa na Firaministan ƙasar Sri Lanka yau Lahadi. Shugaban Sri Lanka Maithripala Sirisena, wanda ya kori warsinka ɗin tun farko a watan Oktoba, ya sake rantsar da shi kan muƙamin Firaminista. Da shugaban ƙasar ya maye gurbin warsinka ne da Mahinda Rajapaksa, tsohon shugaban ƙasar wanda kuma ke da ɗumbin tasiri, bayan da Rajapaksa ya cimma ra'ar amincewa a majalisar dokokin ƙasar. Sai shugaban ƙasar ya rusa majalisar ya fara shirin sake zaɓe, to amma sai kotun ƙolin ƙasar ta hana. Amurka jiya Asabar ta ce tana lalemar harbin da matakin da ƙasar Pakistan ke shirin ɗaukawa na neman mafita a yaƙin da ake yi a ƙasar Afghanistan makwabciyarta. Wannan na zuwa ne kwana guda bayan da Firaministan ƙasar Pakistan ɗin Imran Khan ya bayar da sanarwar cewa ƙasarsa ta shirya taro na gaba da Amurka za ta yi da ƙungiyar Taliban a gobe Litini. Manzon Amurka na musamman kan matakan sasanta rigimar Afghanistan, Zalmi Khalilzai, ya gana zai kuma ci gaba da ganawa da masu ruwa da tsaki kan wannan al'amarin a cewar bayanin. Kotunan soja a Pakistan sun zartar da hukuncin kisa kan mutane da dama a ƙasar.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga ƙasar Ghana, inda za ku ji cewa ƙasar ta ƙulla hurɗar dangantaka mai ƙarfi da makwabciyarta Burkina Faso da ta haɗa da yarjejeniyar samar da wutar lantarki. Ga Rudwan Abbas da ƙarin bayani daga Akara.
Ƙasar Ghana ta kuma duƙufa bisa tabbatar da hurɗar danganta mai ƙarfi da maƙautarta na arewaci ta shirin wutar lantarki na kilowatt 225 zuwa Wagadugu, wadda zai tabbatar da rabin wuta megawatt 100 na makamashi kai tsaye zuwa Burkina Faso daga Ghana. Mataimakin shugaban ƙasa Mahamud Bawumia ne ya bada wannan tabbaci yayin da ministan harkokin waje da haɗin kan Burkina Faso Alpha Barry ya kai masa ziyara ran bangirma a Jubilee House, wato fadar gwamnati. Mai sabari ya zo kasar Ghana ne don halartar zama na 15 na dangantar haɗin kan Ghana da Burkina Faso. Zamar kau ya tattauna abubuwa da sun ka hada da sha'anin tsaro, muhimman hurɗa ta diplomasiya, treda da zuba jari, hada da maganar albarkatun ruwa da kuma kare muhalli. Na taimakin shugaban kasar Ghana Mahamud Bawumia ya jaddada buƙatar mai da hankali sosai ga haɗewar gamshikar da za su tabbatar da haɗewar ƙasashen guda biyu. Waɗannan irin ayyuka, inji mataimakin shugaban ƙasar, zai haɗa da ƙarfin kawar da abubuwan da za su zama karan tsaye ga haɗewar nahiyar.
We are seeing major cooperation in the area of railways, for example, Ghana and Burkina. We have agreed that we are going to build this railway line from Tema all the way to Ouagadougou. We are also seeing a major project of the electricity from Bolgatanga to Ouagadougou, and these are signs of increasing cooperation between our two countries.
Mun samu haɗin kai mai ƙarfi, ga misali a fagen aikin jiragen kasa na Ghana da Burkina Faso. Kasar Ghana da Burkina Faso mun aminci za mu gina wannan hanyar jirgi daga Tema zuwa Wagadugu. Haka za mu tabbatar da muhimman aikin wutar lantarki daga Balgatanga zuwa Wagadugu. Kuma waɗannan su ne alamun karuwar haɗin kai tsakanin mu kasashen nan guda biyu. Mr. Alpha Barry ya jinjinawa aikin haɗin kai tsakanin gwamnatin Ghana na Nana Addankwa Akufo-Addo da Christian Kabore na Burkina Faso, abinda ya kuma ƙarfafa danganta mai ƙarfi tsakanin Ghana da Burkina Faso. A dalilin haka kuma ya nuna cewa akwai buƙatar lalle a ƙarfafa gwiwar ma'aikatar fasaha na Ghana da Burkina Faso a fuskan aikin sadarwar wutar lantarki tsakanin ƙasashen guda biyu. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Allah ya Allah hada kan mu a firar kanmu so juna, manufar mu anan da mutan Ghana zama na mutunci da lumana.
A gaidar Ridwan Abbas, yanzu kuma bari mu leka jihar Taraban Najeriya, inda za ku ji cewa gwamnatin jihar ta shirya wani aikin duba marasa lafiya da kuma ba su magunguna kyauta, inda fiye da marasa lafiya 1,000 suka ci gajiyar shirin. Ga cikakken bayani daga Ibrahim Abdulaziz.
Wasu ɗimbin majinyata kenan da suka yi dafife a Jalingo Fada jihar Taraba domin aikin jinya kyauta da gwamnatin jihar ta gudanar da zuman tallafa masu ƙaramin ƙarfi. An dai gudanar da wannan aiki nema a babban asibitin ƙwararru da ke Jalingo, inda aka yi wasu aiki na cututtukan da ke damunsu, yayin da wasu da dama kuwa suka samu magunguna. Dr. Ranyan Akafa, shi jagoranci wannan aiki, ya ce sun shafe kimanin kwanaki uku suna wannan aiki, kuma kawo yanzu sun bai wa majinyata 1,150 magunguna baya ga majinyata sama da 20 da aka yi wa tiyata.
Okay, wani muka ba su magunguna 1,150 wanda muka gansu kenan, wanda muka yi musu tiyata kuma sun fi 30 zuwa 40. Ko da shike statistics yanzu babu a nuna don ba mu gama aiki ko ba, amma malaria, typhoid, rashin haihuwa, ciwon yara, don yanzu lokacin yawancin malaria, typhoid, hawan jini, ulcer, diabetes, and then wayansu kankana ciwo masu bukatan tiyata kamar su appendix, hernia, hadda na haihuwa, hadda kaban ciki, su ne a cikin wanda muna musu tiyata a wannan aiki.
To wai ko su suka fi cin gajiyar wannan aiki? Ga dai Dr. Akafan.
To akwai nan in an je dai mata sun fi yawa, ko yanzu kana gani ma yawancin mata ne. Mata nan ma suna gani, suna nan 3/4 a jami'an mutane suka taru wannan. Mata dai da yara su suka fi yawa akan mazan.
Shi ma wannan jami'in injiniyar Michael Magari da ke cikin likitocin da suke gudanar da wannan aiki ya ce yanzu haka ma akwai marasa galiyo da dama da ke bukatar a duba su.
Amma don talauci ya yi ma mutane yawa, yanzu za ka inda ka fita wai za ka ga mutane dubbai suna nan suna jibi suna jira a yi musu. Amma because resources namu ba zai kai ba, so that's why we limited to the number da muke so nan. Muka takaita number da muke so nan don mutane za mu yi duka ba mu da karfi in haka ba. Amma shi ne aka ce mu yi kwana uku nan duwaye da karfi ya kai za mu tsaya wurin.
A yanzu haka ina ɗaya daga cikin ɗakunan da ake gudanar da wannan aiki, bari mu ji ta bakin wasu da suka zo.
Fatima Haruna, na Bilayi, na samu ganin likita.
Omega, ya karba kadi.
Sunana Vestina Anthony, kafar da na ya ciwo shi da na zo a duba ni. Kyauta ne za a duba mu.
Sunana Silas Peter, na karba magani kwarai da gaske. Magani ne na hepatitis da kuma magani na ulcer da kuma magani na malaria.
Kai ban samu magani ba ni, ka gashin na ta layi. To gashin nan dai ana ta abin nan. Allah zai ba mu sa.
Kwana na yau nawa? Kwana na huduna nana ko magani ban samu ba. Wallahi. Yanzu gashin mun cika daki magani ban samu ba. Kwana na fai uku ina kwana nan.
Dukan mu nan ai mun zo neman maganin ne. An karbi kati, an kira wayansu, akwai wata security tana na bakin koban ta kira wayanda aka karbi kati suna shiga. Nan kuma wannan ta zo nan tana ba mu katin wayanda ban mu samu. Kati mu ya zo hannun mu bata ba mu. In muka zo muka ga ribibiye mana yawa tun da dokta ya riga ya gama, sai mu je mu nemi irin maganin mu saya abin mu. Kaga mun rabu da wannan irin shiriri ta. Tun da abubuwa ya kasa tafiya, kita ya ce in zo in karbi magani ne. Gashi katin na can an rike ni, gashi ni na tsufa ina nan na wahala tun da zo. Ba ni kadai ba, fata na kowa ya samu. Ayo taimako ne.
Matsalar talauci da rashin masu gidan rana wato kuɗi na ko cikin matsalolin da ke hana wasu zuwa asibiti a Najeriya, yayin da a wasu asibitocin babu ƙwararrun likitoci da magunguna, duk da makudan kuɗaɗen da jihohi ke cewa suna kashewa a harkar kiwon lafiya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
sarkin baiwa.
A gai da Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa likitoci da suke aiki a karkara sun koka tare da barazanar shiga yajin aiki, muddin gwamnati ba ta biya musu bukatunsu ba. Ga rahoton da wakilin Musulun Muminu Barma ya haɗa mana.
Rashin wadatattun kayan aiki da rashin samun albashi a kan kari yana daga cikin jerin matsalolin da likitocin karkara ke da matuƙar damuwa a kansu. Lamarin da kungiyar Stasi na Sasta ke ganin alama ce da ke nuna mahukunta ba su damu da ƙananan asibitocin ƙasar ba, abinda ke baiwa wasu kungiyoyin na daban damar cin albasa da bakin 'ya'yanta, kamar yadda sakataren kungiyar a Reshen Sai da Torodi Awal Yakuba ke gayawa manema labarai.
Mu da muke san abin da muke ciki, mu da muke can karkara, muka san wayanar da muke toyawa, mu ya kamata a cira a ɗauki mataki na gari. Amma ya za a yi a ce ana jaran arme a ce kuma ba mace ba miji. Har yanzu albashinmu na wata shida yana nan tare da su. Shekara 2017 akwai wata hudu, na 2018 inga kuma muna da wata biyu, kenan shine tashi wata shida. Wannan minista ofishin ciwon lafiya yayi bayani na assembly, yace sun sani akwai abun za su biya, yanzu ba a biya ba.
Ya maganar kayan aiki,
wallahi babu kayan aiki. Kayan aiki akwai karanci kwarai. Wanda bai samu biya ba, kai kana tsammani za a kama wani kayan aiki? Dubaru dai ne ake ta yi hakan. Shi mutumin karkara, wallahi Allah shine shida. Dan alherin su muke nan zaune.
Zama likita a yau a karkara wani abu ne mai cike da hadari. Sauraka kungiyar Sinazat ke jan hankulan hukumomi akan bukatar baiwa magoya bayan ta kulawar da ta dace.
Muna da mutane da yawa da suka kakkare a harka yanayi aiki, sai ga wani lokaci mutum foren zashi daji ya kare ya kwanta ya yi wane ne, wallahi mun idaya ya yi mutum 30 suna nan cikin shekara ga kawai ta 2018.
Waɗanda suka ji mu kuma ba kula da su ba.
Iwa zai kula da su, abinda bamu da immatriculation wanda ake biya jaka 55. Alhamdulillah ministan ciwon lafiya ya hido mu dan da ba a ma san inda ake ba, a ce collectivity, a ce interior, a ce wane ne. Yanzu mun komo cikin ofishin ciwon lafiya.
Kosawa da abinda suka kira rikon sakainar kashin da ake yi wa likitoci 'yan kwantaragi yasa suka fara barazanar shiga yajin aiki.
Mu muna nan kan bakanmu yajin aiki ai mun saba, kuma za a fara tun cikin wannan watan na Disamba. Insha Allah za ku ga fara videograph, za a fara.
Yunkurin da na yi don jin ta bakin mahukuntan Nijar bai yi nasara ba, domin ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi da na tuntuɓa ta wayar telefon bai daga wayar ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sulan Muminu Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin Idan Kwaya ta narke fa. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake jagoranta a cikin shirin namu na wannan makon. Za mu ji ƙarshen tattaunawar da na yi da Alhaji Hassan Attahiru, sarkin Fulanin Bungudi da ke jihar Zamfaran Najeriya, inda na ci gaba da tambayar shi cewa ganin gabatowar zaben 2019 mutane da dama suna nuna fargabarsu akan zargin da suke yi wa wasu 'yan siyasa da suke baiwa matasa miyagun ƙwayoyi domin su yi amfani da su wajen tada hankulan jama'a a lokacin yaƙin neman zaɓe ko kuma lokacin zaɓe. Kowane irin kira zai yi ga irin waɗannan 'yan siyasar?
Wannan dai kamar yadda sauran al'umma suke kira, ya kamata a ce gaba ɗaya mu ji tsoron Allah, mu san cewa waɗannan matasan 'ya'yan wasu ne. Da yawa ba za mu yadda a ce ni misali ɗana ya shiga cikin wannan al'amarin ba, ina kallo. Saboda haka ya kamata a ce a yi la'akari da cewa 'ya'yan nan 'ya'yan mutane ne, kuma akwai haƙƙin tarbiyyar su akan al'umma wanda yake a daina ƙarfafa musu wurin wannan shaye-shayen, kuma wanda shi ke sa a kai ga ɗaukar miyagun makamai, ana tunkarar juna ko ana tunkarar wasu abokan hamayya. Na tabbata idan jam'iyyunmu na siyasa suka mai da himma suka daina ba da wannan miyagun ƙwayoyin, insha Allah za a rage wannan al'amura.
Daga ƙarshe, wani kira za kai wa matasa da kuma iyaye, musamman waɗanda 'ya'yansu suka tsinci kansu a irin wannan yanayi, irin matakan da ya kamata su ɗauka?
Na farko dai bai kamata a ce mutum dan shi ya samu wannan matsala a ce ya kishi ko ya guje shi ba. A koda yaushe ita soyayya tsakanin ɗa da mahaifi ko wani maga isa takan taimaka wurin nuna wa yaro abin da ke daidai da kuma guje abin da ba daidai ba. Idan ya zama cewa yaro ya samu kansa wani jarabawa, to ya kamata a ce a ƙara riƙa jawo hankalinsa a nemi hanyoyi da za a iya taimaka mishi, in ta hanyar karatu ne ko in ta hanyar wata sana'a ce, duk wani abu da ake ganin cewa zai iya yi a jawo hankalin shi, a riƙa lura da shi da irin misalai na sauran ƴan uwa da ƴan uwansa da kuma waɗanda ake ganin cewa sun samu nasarar rayuwa akan ba su shiga wannan abubuwan ba. Generally dai ya zama cewa ba a gudane su ba.
Wato ba a guje su ba.
Ba a guje su ba, eh.
To ranka dade, sai tambaya ta karshe ita ce, ban sani ba ko akwai wata cibiya haka da ake gyara halayya waɗanda suka tsinci kansu ga wannan ta'amali da miyagun ƙwayoyi?
Akwai abin da ake kira makaranta ta gyara hali, wanda ake kira Approved School, wanda yake ainihin mazaunin ta ma a cikin abin gudu yake. Wannan cibiyar ta dade tana kula da wanda ka samu kansu cikin matsala ta kangarewa, musamman kuma ta dade tana wannan aikin. To muna ƙara kira ga gwamnatin jiha da alura da wannan cibiyar a ƙara inganta ta da abubuwan aiki da ma'aikata, wanda ke Allah yadda za su iya samun za su zama wani wuri wanda yake zai ci gaba da taimakawa ga waɗannan mutane da Allah ya waye wannan jarabawa.
Alhaji Hassan Attahiru, sarkin Fulanin Bunguɗe da ke jihar Zamfara, Najeriya. To kamar yadda wasu ƙasashe ke fama da matsalar amfani da miyagun ƙwayoyi, musamman a tsakanin matasa, a nan Amurka ma akan fuskanci irin wannan matsala. Dangane da haka, na tattauna da Dr. Mustapha Munir Mustapha, malami a Jami'ar Pittsburgh, kan irin girman matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a nan Amurka, da kuma irin matakan da hukumomi ke ɗauka don magance matsalar.
Hakika shaye-shayen miyagun ƙwayoyi babban matsala ce a nan ƙasar, sannan a shekarun nan na baya tana ƙara haɓaka, wanda har ya zama 'yan siyasa da shugabanni da dama suna magana akan matakan da za a kawo maganinta. An kiyasta cewa duk shekara aƙalla mutum 72,000 suke rasa rayukansu sanadiyyar waɗannan miyagun ƙwayoyi, kuma ana lissafin cewa akwai aƙalla mutum 20,000,000 a Amerika wanda suke da wani nau'i na matsalar amfani da miyagun ƙwayoyi. Kaga kenan ba ƙaramin matsala ba ce, kuma tana shafar harka, hatta kai ga shafar harkar tattalin arziki da ƙara wa gwamnati nauyi na harkar kiwon lafiya, banda mace-mace da matsalar taɓin hankali da ta kawowa.
To kowane irin matakai hukumomi suke ɗauka a nan ƙasa Amurka ɗin?
To hukumomi suna ɗaukan matakai da dama, wanda akwai ɓangaren doka da oda, akwai ɓangaren tsaro, akwai ɓangaren kiwon lafiya, da kuma ɓangaren al'ummomi da ake bi na wayar da kan jama'a. Ɓangaren doka da oda shine ana ƙara tsananta ƙarfin doka, musamman kan wanda suke dillanci da kuma saida ma matasa waɗannan ƙwayoyi. Ana ƙara bincike da kuma sa matakai na dokoki masu tsauri da ƙarawa hukumomin jami'an tsaro ƙwarin gwiwan kan lallai inda masu shigowa ko fataucin waɗannan ƙwayoyi suke, akan a nemo su inda suka shiga a yi maganinsu, ko da kuwa a wasu ƙasashe suke da suke makwabtaka da Amerika, kamar ƙasar Mexico, wanda da yawa tun nan masu fasakaurin miyagun ƙwayoyin suke shigowa da su. Ɓangaren kiwon lafiya kuma ana ƙara sa doka akan likitoci da jami'an saida magani da asibitoci da masu ba da magani duka su kula akan sa ido ga wanda suke amfani da asibitoci, ko su je wajen wannan likitan, su je wajen wancan, su yi ƙarairayi don su karɓi magani ba bisa ka'ida ba, wanda a ka'ida su a nan ƙasar sai likita ya sa hannu wasu magungunan masu ƙarfi ake ba wa mutum. Saboda haka ana ƙara wayarwa da ma'aikatan lafiya kai, ana kuma ɗaukan matakai na tsananta musu doka kan cewa su sa ido kuma su ba da rahoton duk wanda suke ga kamar ya zo asibiti ne don ya ƙarya a bashi magani da zai sayar da shi ko ya amfani da shi ba bisa ka'ida ba, musamman magunguna masu ƙarfi da ake da su a asibiti.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar mu da Dr. Mustapha Munir Mustapha. Yanzu a madadin ɗaukacin bakinmu da kuka ji muryoyinsu a shirin na yau, sai kuma Julie Gresham da ta ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Jau, inda ya ce, lallai kakar siyasa ta yi a Najeriya, ganin yadda 'yan takara da fastocinsu suka cika mana garuruwa. To jama'a, mun dai san I, mun kuma san A'a. Saboda haka sai mu yi kanmu alƙalanci da kanmu a ranar zaɓe. Sai wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Isuhun Dila Faki, inda yake cewa umarnin da shugaba Paul Biya na kamar ya bayar na a daina yi wa 'yan ambazoniya shari'a, hakan wani yunƙuri ne na hawa teburin sulhu domin sasantawa. Allah ya sa su cimma nasara. Sai saƙon Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi ya ce, salamu muryar Amurka. A yau ina kira ga masu ruwa da tsaki wajen raba kayan tallafin da ƙasar Saudiya ta baiwa 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya shafa a arewa maso gabashin Najeriya, da su ji tsoron Allah su raba waɗannan kayan agaji ba tare da son kai ba. Sai saƙon Umar Foreba Gashuwa ya ce, fatan alheri BOA Hausa, jan kunne da rundunar sojojin Najeriya ta yi wa UNICEF ya yi daidai domin gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a taƙaice.
To a takaicen, ɗan majalisar dokokin tarayyar Amurka za su tafi jihar New Mexico a mako mai zuwa don binciko musabbabin mutuwar wata yarinya 'yar asalin ƙasar Guatemala yayin da take hannun jami'an gwamnatin tarayyar Amurka. Kotunan soja a Pakistan sun zartas da hukuncin kisa kan wasu mutane 311 waɗanda aka samu da laifin aikata ta'addanci cikin shekaru huɗu da suka gabata, kuma tuni ma aka kashe 56 daga cikinsu. Kuma har ila yau hafsan sojin ƙasar ya rataba hannu kan hukuncin mutane 15 daga cikinsu a yau ɗinnan Lahadi, bisa ga wani bayani na hukuma. Rundunar sojin ta Pakistan ta fitar da wannan bayanin ne a yayin da ƙasar ke hidimar zagayowa ta hudu ta tunawa da kashe-kashen da aka yi ma mutane sama da 150 a watan Disamba shekara ta 2014, akasari yara ƙanana a wata makarantar soji da ke birnin Peshawar da ke arewa yammacin Pakistan ɗin. Wakilai daga ƙasashe kusan 200 sun kammala wani babban taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya kan matsalar canjin yanayi, inda suka assasa wata doka ta wajabta taƙaita hayaƙi mai gurɓata yanayi. Wannan yarjejeniyar wadda aka cimma a Katowice, ƙasar Poland, bayan tattaunawa ta tsawon makonni biyu ta zayyana yadda ƙasashe za su aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a Paris a shekara ta 2015.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya, da Bonsa Tufa da ya haɗa mana sauti, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Nick, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huni lafiya.
Afrique, dites-le à un ami.